وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يومنا رانر أصبر شابك وقوة رمضان ألف أريه إلى 30 دتار هجرية، وما يوم منا ديوغا وطن شدا دبوبيدا قوم الشا تقوث ميلادية. wannan shine tafsirin mu na 12 na 13 taban a tafsirin da muke gabatarwa da mata a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun na 11 ne haba to tafsiri na zama na 11 a tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun dake masallacin da ke kan titin alfa'alla a agege a jihar Lagos. Muna cikin suratul ahzabi, mun fara karanta aya ta 1 ta 2 ta 3. Ba laifi malam ya ƙara karanto mana ko kuma ya fara karanto mana daga aya ta 4 insha Allah. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbihi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah bai taba sanyawa mutum daya zuciya guda biyu a cikin sa ba. Allah bai taba halittar zuciya biyu a kirjin mutum daya ba, domin ayi raddi ga kafiran da suke cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuciya biyu ce da shi, daya tana nan daya tana wani wurin. وشي مثل الله يتي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإمام الترمذي الله يجيك أنسى لرحمة يا رويتو حديثي بسنة الحسن لقى عبد الله أن أباس الله يكاري جاء قريب ستوى وترى نام زال الله صلى الله عليه وسلم يا ساشي أنا سكين سلا وسيتنا أن يزو مسا أسكين سلا هل سيفرت وان أبو وان دبايا سكين سلا أمت أي رب كانوا sai munafikai suka fara faɗin cewa ala tara anna lahu qalbayni, ku duba ku gani zuciya biyu ce da shi. Qalban ma'akum wa qalban ma'ahu, zuciya ɗaya tare da ku zuciya ɗaya kuma ta tafi can. Sai Allah ya saukar da ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Malamai suka ce wannan shi ne sababin saukar wannan aya. Wasu kuma malaman suka ce a'a, wannan ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi, kamar da Ibn Jarir al-Tabari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito da Ibn Abi Hatim ta hanyar Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Ikrima suka ce akwai wani mutum ne da a lokacin manzala kuma ake kiransa da suna dhul qalbayni, mai zuciya guda biyu. Sunansa Abu Ma'mar Jamil ibn Asad al-Tihri. To ya kasance yana da wata mata. To da ya yi wa matar zihari ya ce in ya sake kusantarta to kamar ya kusanci bayan mahaifiyarsa ne. To sannan kuma to wannan abin da ya faɗa shine sai Allah subhanahu wataala da farko dai tukuna ya fara yin inkarin cewa ai ba wani mutum da yake da zuciya bi ballata na ma wannan mutumin a sa masa zul kalbaini sannan kuma sai ya raji akan wanda din ya mai da uwarsa matarsa uwarsa yace da matarsa kamar uwarsa to wai ba ta zama uwarsa bane a zahiri akwai yadda ake yin kafara da za a aurare wannan fa matala Ubangiji subhanahu wataala ce ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbayn fi jawfi Allah bai sawa mutum ɗaya zuciya bi a kirjinsa ba idan aka ce zuciya a shari'ance da kuma a hankalce da kuma a likitance kowanne akwai abin da ake nufi idan aka ce zuciya a likitance ana nufin wata tsoka da take tsakankanin kirjin dan adam da kuma dukkan abubuwan halitta wadda take da aljihu biyu da manya-manyan jijiyoyi aljihun dama da na hagu kuma na sama da na ƙasa wacce ita ce take ɗaukar alhakin zuƙar jini da kuma buga shi tare da fitar da shi domin ta isar da shi zuwa kowane waje a jikin ɗan adam wanda ɗan adam baya rayuwa sai da jini wannan medical definition ko biological definition kenan na zuciya wanda girmanta da wazaninta duka bai fi girman damkar hannu ba idan mutum ya dunkula hannu wanda kuma a larabci ana ce da ita qit'atu sanobariya wacce tana kama da ƙwayar sanobar mun dai riga mun sai da yanayin shacin zuciya yake a shari'ance kuma idan aka ce zuciya ana nufin wata tasha wadda ita ce take tsara tunani ta aika wa ƙwaƙwalwa ko kuma ita ce wacce take ɗaukar alhakin jin komai da ganin komai da ɗanɗanar komai da shaƙar komai da riskar komai da kuma aika komai zuwa ko ina a jikin ɗan adam bayan ta tura zuwa ƙwaƙwalwa ta fassara saboda shi yasa in ka gani zuciyarka ce ta gani shi ido ɗan saƙo ne kamar yadda Allah ya ce wa innaha la ta'mal absar Allah ya ce fa inna la ta'mal absaru domin yadda al'amarin yake shine ido ba shine yake makancewa ba abin da yake makancewa shine wa'annan zukatan naku dake kirjinku zuciyarka da take kirjinka ita ce take makancewa shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake kiranta da suna annafsu Allah subhanahu wataala yake cewa wash-shamsi wad-duhaha Allah ya ce wash-shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha ina rantsuwa da lokacin hantsi irin wannan lokacin kenan saboda muhimmancin su a rayuwar dan adam wal qamari ina rantsuwa da wata wanda yake fitowa a sama ake ganin sa idza talaha idan ya biyo ranar bayan marice yayi wal qamari idza talaha wal layl ina rantsuwa da duhun dare idza yaghsha in ya lullube duniyar ko ya lullube rana saboda akwai abin da baka yi sai da daddare wassama ina rantsuwa da sama wa ma banaha ina rantsuwa da ginin sama yadda ya tsaru ya hadu ba tare da an samu wani abu da ya tokar sama ba ko kuma wa ma banaha ina rantsuwa da Allah da ya gina sama wal ardi ina rantsuwa da ƙasa wa ma qahaha da ubangijin da ya buɗa ta ya zanto ga ta cewa spherical ce a nature ta wato a lailaye take amma kuma duk da haka Allah ya buɗa ta ya sa zaka iya tafiya daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa ba tare da kana hawa sama kana gangarowa ba wa nafsin Allah ya ce ina rantsuwa da zuciya anan annabi bi ma'ana alqalb zuciya wacce ita ce take daukar ma'anar dan adam wa ma sawaha ina rantsuwa da ubangijin da ya kera zuciyar ya daidaita ta yasa ta inda ta dace ko kuma ina rantsuwa da daidaituwar zuciyar fa alhama fujuraha sai Allah ya sanya wa zuciyar wata yakinta mata fajircinta ya zanto duk fajirci daga zuciya yake zuwa wata tsawaha kuma wata yakinta mata takawarta da tsoron Allah ta wanda duka takawa da tsoron Allah daga zuciya yake shi yasa manzo Allah sama yake cewa at-taqwa ha huna tsoron Allah anan yake wa ashara ila sadari sai dinga yin nuni zuwa wato ainihin kirjinsa duk da cewa akwai biological concept na zuciya amma wannan naman curin naman ba shi bane ba abinda zuciyar ma'anar zuciyar ita ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir yake cewa wa inna fil jasadi mudghatan a jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasadu kulluhu in wannan tsokar ta gyaru to jiki ya gyaru gaba daya wai la fasadat fasada al-jasadu kulluhu in ta baci kuma jiki ya baci to anan ɗan uwa kuna sauraro na ko da an da aka ce inna fil jasadi mudghatan wannan ana magana biological concept na zuciya a jikin mutum akwai tsoka wanda ita wannan tsokar a jikin dan adam tsahonta gaba ɗayan ka dauke ta daga sama zuwa ƙasanta to tsahonta tana tsakankanin centimeter 10 zuwa centimeter 15 yawanci 11 12 amma ta fi yawa daga 12 zuwa 13 tsahonta in ka dau rula ka kirga haka kun gan ana magana zuciya wani sai da ci wani fankamemin abu ne da ya cika kirjin mutum amma ai kuna ganin zuciyar kaza da zuciyar rago da zuciyar sa to ta dan adam gabaki ɗayanta tsayinta bai huta centimeter 12 ba sannan galibi kuma inda zaka dauke ta ka dora ta akan sikeli irin wanda muke hawa a auna nauyin mu tsoka ce wacce nauyin ta galibi baya huce wato gram 250 zuwa gram 300 yawanci nauyin ta kenan sannan kuma wato duk minti da ita aikin ta shine buga jini kaga saboda physical tsoka ce da ana iya ganin ta kuma kullun tana cikin motsawa nan da take wacce gurgudan numfashinka gurgudan bugawar ta shine ake cewa baqul qalb wanda shine take pumping din jini take kuma buga shi wanda ta buga shin adadin quantity na jinin da yake jikinka wanda idan aka je aka auna HB din mutum ana iya gane adadin ruwan jinin menene hemoglobin ake cewa ko ruwan adadin sinadarin jinin da yake jikin dan adam din wanda kafin mutum yayi donating jini kafin ka bada kyautar jini ko sadakar jini sai an auna an ga adadin leda nawa ce a jikinka tukuna idan aka an san iya adadin ledojin da kake amfani da shi in ya huce haka to duk abin da ya karu ba zai cutar da kai ba zai maka amfani ba to sai a zai aje a ba wani to adadin jinin da ita zuciyar ta ka wannan take bugawa take bugawa ta abin nan dinsa a duka minti daya tana iya tace jini daga lita 5 zuwa lita 30 wanda a rana daya tana iya tace jini lita 7,600 a rana kuma dai kun san babbar jarkar da ake jarkar mai wacce kuke cewa galan ɗaya in za a ciyo miki mai galan ɗaya lita 5 to abinda zuciya take tacewa a duk minti ɗaya na jini in aka auna nauyinsa ya kai wannan jarkar man 5 ai 6 kai a awa ɗaya kenan a minti ɗaya tana bi da shi ta cikin wato jijiyoyin da Allah ya kananne su a jikinka wanda su suke kewayawa da jini in ka koma nervous system na dan adam wanda da za a ware jijiyoyin kawai naki ke kadai a fara dauka tun daga alfa Allah a fara jan su da a miƙar da su sai sun wuce badajin sun wuce kilomita 100 to amma Allah ya nannade miki su ya suke za miki su a cikin jikinki wanda wannan jinin kuma kowanne dugon jini daya yana dauke da rayuwa domin kowanne akwai composition nasa akwai al-khalaya al-hamra wanda tura suke cewa red cell akwai al-khalaya al-bayda wanda suke cewa white cell akwai platelets akwai plasma wanda wayannan su ne suke haduwa su ba da rayuwa da za a samu deficiency a daya daga cikin wayannan kwayoyin na halitta to da kuma ita ma rayuwa ta zama deficient ba za ta taba tafiya ba dan haka shi yasa zuciya kullun bugawa take saboda mudga ta nama ne tsoka ne wanda a duk minti daya sakan din agogo ai ga agogo kuna kallon sa gabas da yamma din nan ko kudu da arewa mu dai muna ganin shi ba sare ko kuna ganin shi a bayan mu kuna ganin sa ko ba kes yake bugawa ba gurgurda yadda zaka kirga madajin alif uku harka shida ko jan alif kaza harka kaza ko to saboda haka ita kuma zuciya kun ga aminci daya a minti daya to nawa take bugawa to 60 ko abin nan to 60 yake buga ko to ita zuciya tana funsa da kusan 0.1 dan haka idan ta buga so 60 idan agogo ya buga so 60 a minti daya ita tana buga so 70 tana buga so 70 idan ana cikin normal circumstances ko yanayi wanda yake ba na rashin lafiya ba saboda haka idan da mutum zai rayu shekara 70 a duniya to zuciyarsa tana bugawa kusan su miliyan 2.5 biliyan kai 2.5 inda za ka rayu shekara 70 wanda kuma tana tace maka jini tana buga maka jinin da bai gaza lita miliyan 250 ba wanda an Allah da zai tsaye da ita sakan daya ko digiri daya to da sai ka ta gayyara rayuwar ka ma za ka iya salwanta a sakamako haka yawancin mutuwar da ake yi ta ba gaira ba dalili tana da alaka da bugawar zuciya ko kuma idan jini ya hankuro ya hau nan take saboda dan disorder da ake samu na buga jini idan bugawar ta yi yawa dan aka auna idan BP din mutum ya hau ya huce adadin da ake bukata ko ya kasa ya huce adadin da ake bukata sai ya mutu abin da yasa na kawo muku wannan dan ku san muhimmancin zuciya to dan haka akwai concept biological concept na zuciya wanda shi nama ne to shi wannan naman shine maza Allah sun ce wa inna fil jasadi mudghatan a cikin jikin dan adam akwai wannan naman wanda bai fi damkar hannu ba haka wanda nauyin sa gashi nan na fada da tsahon sa gashi nan na fada to duka amma wannan physical bangaren zuciyar da ake iya gani ba shi bane ba abinda ake la'akari da shi shine wato ma'anar zuciyar shi yasa maza Allah ya ce idza salahat zaka iya samun mutum zuciyarsa medically ba ta da matsala kawai yanzu aka zo aka auna zuciyarsa tana buga jini daidai nauyin ta daidai tsayin ta daidai tana functioning daidai amma spiritually ba shi da lafiya yana da spiritual illness na zuciya to shi yasa maza Allah sama sai ya hada spiritual din da physical din sai yake cewa idza salahat idan ta gyaru spiritually salahal jasad kulluhu duk jiki ya gyaru duk da cewa kuma idan aka zo biologically idan aka kalli zuciyar in ta gyaru to normally jikin yakan zama ya gyaru amma akan samu zuciya mai rai amma kwakwalwa kuma ta mutu da yawa mutanen da ake shigar da su ICU zaka ga sai an shigar da su abinda ake cewa ICU shine abinda da larabci muke cewa al-inaya al-murakkaza wani bangare ne a cikin asibiti da ake kai mutanen da suka yi wata mutuwa ta wucin gadi waɗanda ba za su iya rayuwa ba sai an tallafa musu da wasu hanyoyi na rayuwa mutum ya shiga koma baya iya numfashi wato ɗakin ceto rayuwa ake cewa shine ICU bature yana cewa intensive care unit ɗakin ceto rayuwa to mu anan gaskiya galibi ma kafin akai mutum ICU din tun ma asibiti sai a ce ya mutu kuma kamar yadda muka faɗa ko a tafsirin maza ne da yawa wasu suna mutuwa da ransu da yawa wasu suna mutuwa da ransu lokacin mutuwar su dai ba. Akwai wani abokina da yake ban labari yace mahaifinsu ya shekara 6 ko 7 da mutuwa kafin ai declaring din sa death. Amma tuntuni likitocin sun fitar da rahoto sun kira su sun ce to babanku ba zai rayu ba saboda kwakwalwarsa ta mutu. Sai dai ku ci gaba da jinyarsa a haka har zuwa lokacin da Allah zai gama zararan. To ya zarce a cikin koma kusan shekara 6 ko 7 kullun tana ta kaiwa da komawa asibiti. To anan ne ma aka samu wata jam'iyya wata kungiya ta taimako da tallafi ta zo ta same su ta zauna da su akan cewa me ra'ayinsu zuciyar babansu tana nan da rai kodarsa tana nan da rai hantarsa ma tana da rai kawai kwakwalwar ce ta mutu in kuma kwakwalwa ta mutu mutum ba zai ƙara rayuwa ba. Duk yanda za a yi ba dai a yanzu a tarihi ba a taɓa rubuta rahoton wani wanda kwakwalwarsa ta mutu kuma ya ci gaba da rayuwa ba. Sai aka ce to idan za su iya siyar da kodar tasa da zuciyar a cire su saboda akwai mutanen da su kuma kwakwalwarsu tana da rai su kuma suna neman tallafin koda ne ko zuciya ko hanta suka ce su ba su sai da babansu ba. To amma ana yi kuma malamai suna ba da fatawa tunda dai dole sai an yi da shanna suka ce to a madadin tunda mahaifinku musulmi ne mumini mai sallah ai ya fa a ɗauki mutum a kai shi Belgium ko a kai shi Germany a je a masa dasan zuciyar wani kafiri duk da cewa ya halatta in dai har zai iya rayuwa kuma tabbas in aka yi masa dashen zai dawo shi kansa kankin kansa ne ba wai zai assimilate ne ya koma wancan mutumin ba. To kaga ashe kenan a maganar a ce idan muka kowa maganganun masana human anatomy masu biology muka ce idan za mu ɗauki hadisin Nu'man ibn Bashir a ce idan ta gyaru ma'ana medically ta zama medically fit a likitance lafiyar ta kalauto salahal jasadu kullu duk jiki ma zama lafiya wannan reality yana tabbatar da wannan a'a saboda an sha a samu mutum zuciyarsa lafiyar ta kalau amma kuma jiki ba lafiya gashi ma mafi mahimmancin bangare a jikin dan adam din kwakwalwa ya zama ya mutu amma zuciya kuma tana da rai kaga kenan salahal qalbu wa lam yaslu al jasadu saboda ka idan salahat idan ma'anar zuciyar ta rayu to jiki ma ya rayu zaka iya samun mutum kuma yana da hat wato yana da ciwon zuciya amma kuma mumini ne cikakken mumini mai cikakken imani kaga zuciyar ta su kenan a musulunta spiritually ta gyaru ko bata gyaru ba ta gyaru da haka ana nufin jikinsa ya gyaru zai mutu ya shiga aljanna ya fi wanda jikinsa yake zuciyar tasa take da lafiyar magani amma ba ta da lafiyar addini. To wannan shi ne a musulunce da kuma a likitance sai kuma mu tafi a hankalce da a al'adance mu idan muka ce zuciya da hausa muna nufin ɗaya daga cikin abubuwa ko dai muna nufin ɗaya daga cikin emotions da Allah ya yi wa mutum wanda galibi shi yake control ɗin fushi haka ne da haka za a ce ai wannan zuciya ce da shi me ake nufi yana da shi yana da fushi ko a ce wane ya haɗi zuciya ya mutu ma'ana ya yi fushi ya mutu kenan ko kuma yaro ya zo ya nemi abu a wajenka ka hana shi sai kuma ka zo ka ce masa ungwa sai ce a baya so sai a ce me ya zuciya ko ya yi zuciya wannan ba Hausa ba ma hatta Laraba ma suna da shi shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ke cewa wa anzirhum yawmal azifati idhul qulubu ladal hanajiri kaazimi Allah ya ce ka yi musu gargadin ranar alkiyama randa za a kusanto zuwa sakamako na ƙarshe idhul qulubu domin a wannan ranar zukatan mutane kaazimina ana haɗe su ladal hanajiri nan a makogaro to ba wai zuciyar ce za ta tawo mutum ya haɗe ta ba ya walawin ɗinta a emotion ɗinsa na fushi shi za ka haɗe an gane ko shi yasa Ubangiji sanin ka ce wal kaazimina al ghaiza masu haɗe fushi ba wai masu haɗe zuciya ba to wannan zuciya ta farko kenan a Hausa
sannan akan ce zuciya ana nufin wato ana nufin determination. If you are determined to say ake kana da zuciya, abin da ake nufi determination shine wato mutum ya san ciwon kansa ta hanyar tsara abin da ya kamace shi yayi da kuma yin abin. Shi sai a ce ai mijin wanta ba daga nan ba akwai zuciya, ma'ana yana fita ya nemi na kansa saboda ya rufa kansa asiri, kuma duk wani abu da zai yi wa matar ya fita kunyar ta yana yi. Shi sa ni a gani na matan da za ta yi aure yana da kyau ta tsara a cikin ka'idojinta na auren miji cewa idan yana da zuciya. Kada ki je ki auri mijin da zaki zo ki ce masa ayi anko ya ce ni ba na anko, me dalilin ka kawai ba na yi? To ai duk ƴan uwana mata sun yi ce to sai kuma me dan biki ba. To wannan shi ke nan watakila yana da hujja. Sai a zo kowa yana fitar da matarsa kunya, shi kuma baya damuwa dan matarsa ba ta fita kunyan mutane, wannan ba shi da zuciya sosai. Ko ba haka ba ne? Suka ce masha Allah, haka ake so da a. Yana da kyau kuma mutum ya zama mai zuciya, ya zanto kana rayuwa amma kana tunanin ragowar mata ya ake musu. Kar ka je a bakka a baya matarka ta je a dinga kallanta kamar mara mini. Wannan a ganin ai zuciya ce ko? Ko kuma kana so ka fita haƙƙin ƴaƴanka su ma yadda ake ganin ƴaƴan kowa a gana ka, inda hali ma su fi na kowa, tarbiyya da kuma rayuwa mai kyau. Shi yasa za ka ji an ce ba kuɗi ne suke arziki ba, zuciya ce. Ko ba haka ba ne ba? Shi yasa za ka ji Bahaushe ya ce ai abin a zuci yake. Mana abin da ake nufi shi ne determination ne, in ka sa ranka za ka yi abin kuma ka yi ƙoƙari ka yi. Saboda haka a nan da Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, wani concept ya kamata mu ɗauka. Concept na farko, medical concept, biological concept, shi ne zuciyar nan ta nama, wadda ko dai ma me za a ce ita wannan zuciyar wacce ita ce conscience, ita ce determination, ita ce fishi ɗin emotion, to ai sai da karikata ɗin wannan asalin hoton zuciyar sannan za a samu ƴancan abubuwa. Don haka Allah bai taɓa halittar mutumin da ba shi da zuciya ba. A je a duba a bincika a ce an haifi yaro ba shi da zuciya, a kowa yana da ita. To amma Allah yakan zara ma'anar zuciyar. Sai ka ga kamar misali alade yana da zuciya ne, yana kallo wani aladen zai nemi matarsa sai kawai ya kawo da kansa saboda ba zuciya ba kishi. Amma kuma akwai hoton zuciyar da za a yanka shi za a ga hotonta. To nan sai Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah bai taɓa sanya wa mutum ɗaya zuciya a ƙirjinsa ba. To ku kula sosai in dai za ku fahimci wani abu, ku sake kallon ayar ku ji wai kuma magana ta tsaya daidai a ce Allah bai taɓa sanya wa mutum ɗaya zuciya biyu a ƙirjinsa ba. Magana Hausar ta fita sosai, Hausar ta fita sosai, amma babu ɓarnar kalmomi a yi maganar ganu da ya yi a kawo kalmomi da yawa unnecessarily. Kalli da kyau sosai, aina zuciya take, ba a ƙirji take ba. Yanzu ina zan ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni, Allah bai taɓa sanya wa mutum ɗaya zuciya biyu ba, aina za ka kawo a ƙirji ne ko? To me yasa aka sake specify aka ce fi jawfihi? Ai ko ba a faɗa ba za a gane, tunda dama dai zuciya tana zama a baya ne. Da sai a ce wannan adjectival clause ɗin, wannan ɗan maganar da aka kawo ta sifa ko adverbial clause, da an ɗauke shi ma bayanau ɗin da maganar za ta iya zama da gindinta. To anan sai malamai suka ba da jawabai da yawa akan wata hikima ce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Sai wasu malaman suka ce dalili shi ne asalin an ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni, wani zai iya zaton zuciya ta fushi ko kuma zuciya ta conscience, bamiri, ko kuma zuciya ta wani abu daban wacce ba waccan zuciyar ta hakika ba. To sai aka ce fi jawfi, dan ka fahimci hakikanin real zuciya ake nufi wannan ta kirjin. Shi yasa sai aka kawo wannan magana, da aka ce wai an maimaita abu. Hikima ce ta Alkur'ani ta sa ya kawo wannan. To sai malamai suka ce abinda Allah yake nufi shine kowa zuciya daya ya sa masa, domin ita zuciya ita ce take directing din mutum, kuma ita ce take daukan niyya, sannan ita ce take yunkuri wajen yin abu. Da haka idan mutum ya zama yayi imani da Allah da manzansa, to kuma ba za a ce ga wata zuciyar can ita kuma da ta kafirce wa Allah da manzansa ba, ko ta yi wa Allah da manzansa munafinci. Allah baya hada wa mutum aqida biyu a zuciya, baya hada masa mafuskanta biyu a zuciya daya. Sai dai mutum ko dai ya zama mumini tsantsa, ko kuma ya zama kafiri. To kafirin ne kala biyu, akwai wanda yake kafiri ne gidi ya kuma fito ya nuna cewa shi kafiri ne, akwai wanda kuma kafiri ne amma baya so a gane sai zo ya nuna cewa shi musulmi ne. To wannan ya ake kiransa munafiki. Saboda kun ga an yi musu randi akan cewa wannan mutumin mai hankali, suna cewa ma duk mutum mai hankali zuciya biyu ce da shi, kamar yadda suke cewa da Abu Ma'mar ko Jamil ibn Ma'mar al-Fihri cewa yana, ko ibn Asad al-Fihri cewa yana da zukata guda biyu. وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم. كما الله سبحانه وتعالى bai mayar da matayenku wayanda kuke musu sakin zihari su zama iyayenku mata ba. Zihari ɗaya daga cikin hanyoyi ne na rabuwa da mace. Allah ya shar'anta aure shine a sami yarjejeniya tsakanin wanda zai yi aure da waliyin wacce za a aura, su haɗu akan wata siga wacce a cikin sigar za a fahimci cewa an baka ita, an aura maka ita, da bisa irin abinda yaranku ya tafi a kai da kuma shari'ar musulunci. Misali a ce mun aura maka ita, mun baka ita, mun mallaka maka ita, mun danka maka amanarta, duka ana iya aure da su. Muna neman auren wance ga wani a wajen waliyin tawani, sai ce to na baku ita aure, ko na aura muku ita, ko na danka muku amanarta, ku kuma sai ku karba. Wannan ita ce siga, ko to dole kuma sai an samu yardar waliyin, kuma dole sai an samu yardar wanda zai karba. Yanzu da wani zai zo ya ce maka, Zaidu zai zo ya ce da Amru, ya kai Amru na aura maka iyata Hindu, sai kawai Amru ya tashi ya tafi ya ce su magana banza da wuce, me ce ce wata Hindu? To aure bai ba. Yaje ya sake dawo shi yace na aura maka iyata Hindu, na kuma biya sadakinta gashi 50,000. Yace kai da Allah, ni me zan yi da wata Hindu, ni bana bukata. To kuma ba za a jira sai ya sake ta ba, a shikenan ba ta aure ba tunda bai karba ba. Ko kuma shikenan mutum ya zo su shirya da yarinya da komai da komai, a zo daurin aure ya zo da sadaki da komai, sai ya zo yace to ina neman auren yakka wance, sai ce to na aura maka ita, can kuma ma sai ya ji ya fasa ya ce ko da ke dai ba shi kawai. To ba ta auri ba tunda bai karba ba, dole sai ya yi karba. Wannan akwai offer and acceptance, wannan a kowane contract, ko na aure, ko na business, ko na wata, ko na partnership, dole sai an samu offer an samu acceptance as far as Islamic law of contract is concerned. To duka auren da aka hada shi tsakanin a ƙarƙashin wannan, kuma ya zanto duka sharaɗan sun cika, na ɗaya matan dama irin wacce zai aura ce ba ta cikin matan da ba a auren su, matan da ba a auren su shine current mata aure wacce tana da aurenta, da haka duk inda ta tafi ba za ta ƙara yin wani auren ba sai in wancan ya mutu, ko kuma sai dai in kafira ce aka kwato ta a wajen kafirai, wannan kwatake automatically auren wancan ya rabu, yanzu za ta auri wani namiji in ya zo, in Allah ya bata. To abu na biyu kuma ya zanto ba ta cikin ita ba matar babansa bace ba babansa bace ba ba ƴar uwar mahaifiyarsa bace ba ta jini ba yarsa ko ƙanwarsa bace ba ta jini ba ba ƴarsa bace ba ko jikarsa sannan kuma ba ta da cikin wanda shari'a ta lissafa cewa ba za a aure su ba kuma ya zanto ya yadda akwai sadaki ko ya ma ba da sadakin kuma ya zanto a gaban wali ne kuma ya zanto koda bayan an daura auren an sanar da shaidu akalla mutum biyu wannan shine an tabbatar da ingantaccen aure to in an tabbatar da ingantaccen aure kuma to ta halatta a gare shi shi ma ya halatta a gare shi a gare ta zai iya yin abin da mutum yake yi da matarsa da ita wannan matar kuma ba za a zarge su ba in an gamsu tare kuma ya halatta su haihu tare to Allah ya sanya wa aure zai iya karewa ta hanyar mutuwar ɗaya daga cikin partners din to da zarar ɗaya daga cikin partners din ya mutu in mace ce in mijinta ya mutu to za ta iya yin wani auren bayan ta gama idda kun ga wannan ya zama automatic expiration na aure kenan haka ne to bayan nan kuma Allah ya sanya cikin hikimarsa halaccin kawo ƙarshen contract na aure idan ɗaya daga cikin dalilai suka faru misali idan ko mijin ya daina son matar ko matar ta daina son mijin ko aka kasa samun daidaito da zaman lafiya ko ta fusatar da shi ta yi wani abin da ba zai iya zama da ita ba ko ƙaddara ko wani abu Allah bai taƙaice mu ya ce dole sai mun zauna tun daga farkon rayuwarmu har abada ba to hanyoyin shine na ɗaya akwai saki normal saki shi kuma baya yiwa shine sai mutum ya furta wa matarsa ya ce mata ya rabu da ita ta hanyar ko dai fitowa ya faɗa ƙarara ko ya fito ya yi abin da yake wakiltar faɗa kamar rubutawa ko kuma ishara kamar yadda bebaye suke magana idan bebaye ne in ma ba bebaye bane ba in dai har yi mata ishara ta fahimci cewa ya rabu da ita to saki ya faru ko kuma ya fito ya faɗi wani abu wanda za a iya fassara abin a yarensu da al'adarsu a matsayin saki kamar misali mutum ya zo ya ce to da ni da ke har abada shi kenan na gama zama da ke tunin siyasa ke ta kenan ko ya zo ya ce mata to wannan abu dai ba a gidana ba sai dai in a gidan mahaifinki da haka daga yau al'amarinki ya koma hannun mahaifinki ma'ana ya sake ko kuma sai to daga yau kin fita daga karkashi na shi ma ya sake sake ran ko kuma abinda bayawa daga cikin malamai sun fassara shi a matsayin saki inda ba al'ada majority ta gudana akan cewa ba a sake shi ka sai tafi gidanku alhiqi bi ahliki bi ahliki dan manzo Allah ya saki mata a haka ibnatul jawn da manzo Allah ya shigo inda take sai tace a'udhu billahi min Allah ina neman tsarin Allah daga gare ka sai manzo Allah ya ce laqad usti ma'adan kin kwa ne mu tsarin wanda yana ba da tsari shine Allah ilhaqi bi ahliki tafi wajen iyalin dangin ki daga manzo Allah bai kara cewa ta kuma ba sai umanni da a daddau wani abu a cikin kudin sa aje a bata saboda ta dan rage mata radadi da damuwar sakin to dan haka wannan shine category na farko na kare na karar da zamantakewa aure sai abu na biyu kuma shine wato ainihin mutum ya kyala matarsa ya daina kula ta ya daina tarawa da ita ya daina mu'amala aure da ita ya haura wata hudu wannan shi ake kira ila'i to amma shi wannan ba wai automatically da zarar wata hudu ta cika aure ya rabu ba a'a dole kuma ana bukatar oda ta kotu saboda alkali ne kadai yake da jurisdiction na ya karar da wannan contract din na aure misali yanzu kawai sun yi fada sai mata fushi ya kalli gabas ta kalli yamma ana nan ma tashi ya bar ɗakin ta ta ba shi hakuri ta yi duk yanda za ta yi ya ma daina kula ta ko ma ya tafi sai ya bar garin to in yi wata ɗaya yana da wannan damar in yi wata na biyu yana da wannan damar in yi na uku yana da wannan damar lat shine lillazina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur to wata hudu kenan fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan ya dawo to Allah ya yafe wa in azamu talaqa idan kuma sakin yake nufi to Allah dai yana ji kuma yana sanar da abin da ke faruwa to anan za a je wajen alƙali ko kuma ita za ta tume shi me kake nufi in ya ki gaya mata za a je wajen ko danginta ko kuma a je wajen alƙali alƙali zai kira shi ya ce kana nufin ka sake ta ne ya ce a'a ban sake ta ba to kuma ka ci gaba da mu'amalantar ta in ya ce a'a to alƙali zai ce to sake ta in ya ki alƙali zai saka mata ita to ta saku kenan kun ga ila'i kenan ko shi ma ɗaya daga cikin hanyoyi ne na saki sai hanyar saki ta uku shine mace ta gaji da zama da miji ko wani dalilin ya sa ta ce ba za ta iya ci gaba da zama ba to wannan za ta fanshi kanta ne sunanta khul'i dalilan kuma gajiya da miji suna da yawa an yi ittifaki akan cewa soyayya takan ƙare musamman in ya zanto an yi ta ne bisa wata manufa musamman in manufar tana da alaƙa da material asset na mutum misali dama ta aure shi ne a lokacin yana chairman na local government to kuma tenuwarsa ta ƙare ya fito takara an kada shi sannan ya canza jam'iyya kuma an wulakanta shi a waccan jam'iyyar ya dawo waccan ba a karɓe shi ba to ana nan ya saka kadororinsa a kasuwa duka sun ƙare ita kuma mace ce da take son a dinga lallaba ta tana son in tafta a ce matar wane ce yanzu ana nan ma ya dawo fama yake da rayuwa da ma kuma ita dan Allah ya sani akwai da yawa da suka fito neman ta faƙi su ta so shi saboda shi chairman ne ko councilor ne ko dan majalisa ne to yanzu sai ta ce to kaga kada mu je in dinga cutar da kai in kasai maka biyayya in shiga wuta don Allah ka taimaka ka sauwake min sai ce a ni ba zan sauwake miki ba ta ce to ka ji tsoron Allah abinda ka kashe ka gaya mini in fanshi kaina in ya ki su je kotu alƙali ya raba aure amma alƙali ba wai kai tsaye da an zo zai raba auren ba zai amfani da hanyoyi na da'awa da hanyoyi na sulhu da hanyoyi na bada baki ya daga shari'ar ma wata kila ya ce a je a dawo ko a yi sulhu ya bada shawarwari in abu ya gagara to shikenan tana da haƙƙin da za a ce take ta kai kuma an ce ka bata ka karɓa an kaki kuma alƙali zai iya daure ka ko kuma wata kila ita ta da cikakkiyawa ne dan akwai matan da suke son cawawan maza kuma sai da suka zo sai kuma unfortunately sai ta ga ashe ba kikkiawa bane ashe kallon nesa da kallon tsoro take ko kuma tilasta mata akai ta aure shi ita kuma ta fi san irin kyawawan mazan na irin su alarama misali ko ba ta alarama to shikenan sai kuma abin yake sai kuma abu yake ya sitira ita dai sai ta ga duk sanda ta kalle shi ba ta jin dadi ba ita wallahi mijin su wance da wance sai ta ga tana nema ta shiga wani yanayi kuma to wannan ya halatta ta zo su ce masa dan Allah ka taimaka min kaga dai nema wani abu ne sai in baka ka sauwake mu shikenan an yi a lokacin manzo Allah sallama matar Sabit ibn Qais ibn Hajib ibn Shammat Allah ya kara yadda a gare shi ba kyakkyawa bane amma kuma mai kyakkyawan zuciya ne wanda tun yana duniya manzo Allah ya ce ma dan aljanna ne shi wanda idan ta kuke manzo Allah in yana neman wanda zai zo ya kudu ba yi wa mutane hijabi da suka taba manzo Allah shi ake kirawowa a gaban manzo Allah yana iya tashi speech yana cikin speaker orators a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma matarsa ta zo ta ce ya rasulullahi ni wallahi miji na ba shi da matsala addini ba shi da matsala tarbiya ma aibu lahu fi khuluqin wala din ba sune dai criteria guda biyu ba 50% addini 50% tarbiya ko idza ataku man tadana khuluquhu wa dinahu tace to wannan yayi zama qualified automatically tace to amma rasulullah har yanzu zuciya ta bata nutsu ba ina tsoran kafirci a cikin musulunci dan haka ma'ana tana so araba su kenan to a wata ruwaya ta faɗi saboda ko ba shi da kyau ne ta ga kawayen ta ce wanda yana da muni amma dai bata aibata shi ba ita dai ba za ta iya zama ba haka tace manzala sai ce asaruddin alaiha diqata zaki biya shi gonarsa da ya baki sadaki tace eh manzala ce to ruddi alaihi hadiqata mayar masa da gonarsa ta mayar masa manzo Allah kuma ya raba aure kuma shi bai taba zuwa yana ta yanzu idan naje kika ce min mummuna to ni ne kaina sai ce to shikenan ba matsala sai miki tsada ma ki biya alaba shi ki je ki aure dan autan maza ko ba gaskiya ba ki aure ajmalur rijal ne kuma sai in je in samu daidai ni tunda dama ƙwarya ta bi ƙwarya ko ba haka bane da dai abinda zaki gaya min da hankali na kila mu yi shari'a ma da ke shine ki soki addini na ko ki soki tarbiya ta wannan fa duk wanda aka soki addinin sa fa yana da matsala shine ya kiyaye addinin kun fahimce ni saboda haka sai ta zo ta ce to sai mata ta zo ta ce tana so za su iya yi su da shi da ita Allah ta fala junaha alaihi ma fi mabtada' bi ba laifi ta fanshi kanta to wannan shine saki na uku sai abu na hudu shine li'ani abin da ke nufi da li'ani shine miji ya zargi matarsa ko mata ta zargi mijinta da aikata alfasha an ce alfasha shine having extramarital relation deliberately to ko dai zargi ko kuma gani da ido to zargi kana da option in zargi mata kake ko ita take zargin miji ba wai tilas daga zargi sai an rabu ba ko wai au ba aure a mutum zai iya yana zargin amma ya tankwasa zuciyarsa ya hakura ya cigaba da zama dan wani yazo ya ga manzara sai ya ce ya rasulullahi mata ta fa la tarudda yada lani in mutum yazo zai shafe ta ba ta cewa dauki hannunka sai ta kale shi wannan zargi ne sosai sai manzo Allah ya ce to zarri ba sake ta kawai shawara da zan baka dan ba a zama da zargi sai ta sai Allah kuma kan zuciyata ta zo tai ta ina ta begenta ina ta mishin in ta ce manzo Allah ya ce to amfika ko ka rike ta ma'ana ka kame bakinka ba ka zama da mata kana zarginta ko dai ka daina zargin ko ka rabu da ita ta huta to idan har zargi ya tabbata ko kuma aka kama kirkiri ko aka samu confession kuma aka ga ba za a ci gaba da zama ba to ya halatta a zo a tsineniya a gaban alkali ya tsine mata ya tsine yayin rantsuwa so biyar misali in case din nata ne ce wallahi wannan cikin ba nasa bane wallahi wannan cikin ba nasa bane wallahi wannan cikin ba nasa bane in an zo na biyar sai ya ce to kuma Ubangiji ya tsine masa inda ya ƙarya yake to ita kuma yanzu za a yi mata haddi na zina amma abinda zai tsaye mata da haddin shine ita kuma sai ta zo ta rantsa so hudu cewa wallahi ƙarya yake ba haka bane ko wallahi cikin sa ne ko wallahi bai kama ni ba ko wallahi abinda ya faɗa ƙarya yake mun sai ta yi so hudu to cikon tabiyar din ta ce in kuma har da gaske yake abinda ni ƙaryata shi akai to kuma Allah ya fushi da ita to shikenan sai a ce to shikenan to yanzu aure ya rabu har abada ba su ƙara yin aure ba an yi li'ani kenan wannan is irrevocable divorce to sai saki na gaba shine zihari shi kuma abin da ake kira zihari shine mutum ya haramta wa kansa matarsa ta hanyar kausasa harshe ya ce in dai na ƙara mu'amalantarki mu'amalar aure to kamar in yi da mahaifiyata ne ko kuma ya ce anti alayya ka zahari ummi abinda ya sa ake ce masa zahari saboda ana kwatanta shi da zaharil um to wannan ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khawlatu bintu sa'laba an gane khawlatu bintu sa'labata Allah ya ƙara yadda a gare ta dama tun a jahiliya ana yi to ita mijinta Aus ibn Samit sai ya zo ya mata wannan kuma gashi suna son juna gashi sun yi ƴaƴa da ita yanzu shikenan ta rasa yadda za ta yi ya rasulullahi gashi mijin nan ya cinye kuruciyata kakaf yanzu in na tafi wani miji ne kuma zai auren a'a ai ko sallah ana yin ta dan lada ko ba gaskiya ba to ita wannan tuntuni wani ya kwashe ladan me kuma wani zai da ita taiwa kanta ya malle da tace to ya ci kuruciyata tun ina yaro tun ina kuruciyata gaba ɗaya ciki na ya zama jakar ƴaƴansa na shayar masa da ƴaƴa yanzu kuma da na girma yazo ya maida ni kamar mahaifiyarsa shikenan yanzu haka zan ƙara rayuwata zala ce to ya za a yi tace ya rasulullahi kaji ba tana faɗa yana faɗa to sai Allah ya ce Allah yana jin matar da take Thank you. Allah subhanahu wata ce kad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka, Allah ya ji maganar wannan matar ita ce Khawlatu bintu Sa'laba allati tujadiluka fi zawjiha wacce take musu da kai take tattaunawa da kai game da al'amarin mijinta Aus ibn Sabit wata take ila Allah tana ta kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin maganganun da kuke ka fada ta fada domin Allah mai ji ne duk abin da aka fada yana ji kuma mai yawan gani ne babu abin da yake buya ya huta ganin Allah
alamin al-mahiruna al-kun nisa
Allah yace to allazina yuzahiruna min nisa'ihim minkum min nisa'in wa inda suke yi wa matan su zihari su ce ke kamar baba ta kike kun san ai baba ya halatta mutun ya aure baba sa akwai ranar da za a halatta mutun auren baba har a nada kasa mutun ba zai aure baba sa ba to su a da idan mutun ya gaya wa matar sa haka to in ya zama duniya ba mace sai ita ba namiji sai shi kuma aka ce dole sai an yi aure dole ai masa uzuri tunda ya bayyana ita baba sa ba zai taba aurenta ba kamar da zai aure baba sa sai Allah ya ce to wa'anda suke yi wa matan su zihari ma hunna ummahatihim wa'annan matan nasu na aure fa ba su taba zama uwar su ba in ummahatuhum ai iyayen su ba kowa bane illa lahi walannahum wa'anda suka haife su sune iyayen su matarka ba ta zama uwar ka ba sai nan Allah subhanahu wataala anan ma yake cewa wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah subhanahu wataala bai sanya matan da allahi wa'anda kuke yi musu zihari su zama iyayen ku ba wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum sannan ubangiji subhanahu wataala bai sanya adiyaakum adiya jam'i ne na da'i abinda ake nufi da da'i kuma shine wato ka samu wani da wanda ba kai ka haife shi kai da matarka ba wani ne can da matarsa suka haife shi to amma sai ka zo kai masa kyautar ubantaka ka ce to kai yanzu ka zama dana sai ka dauko wannan title din na uba na babansa ka dawo da shi kanka ka dau title din uwa na maman shi ka dawo da ita kan matarka an fahimta sai ka ce to kai daga yanzu ka zama dana zaka gaje ni zan gaje ka tarithu ni wa arithuka to duk wanda yayi wada haka a wancan lokacin a lokacin jahiliya shine wanda abin da ake cewa adoption kai adopting din da to zai zama na daya in ka mutu zai gaje ka irin yadda danka zai gaje ka na biyu in ya mutu zaka gaje shi irin yadda zaka gaji danka sannan kuma matarka ta zama muharramarsa matarka ta zama muharramarsa zai iya shiga ya ganta irin yadda danta na cikin ta zai zama zai shiga ya ganta babu aure tsakaninsa da matarka babu aure tsakaninsa da kannan matarka babu aure tsakaninsa da ƴaƴan matarka babu aure tsakaninsa da duk wata wacce ka taba aura saboda ya zama da iyuka wato ya zama danka wanda ka kira shi ka mai da shi cikin zuriyarka to a wannan aya ita ta soke wannan tsarin da ake yi lokacin jahiliya saboda goban Allah yadda zamu karanta tarihin Zaid ibn Harisata zamu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mayar da shi ɗansa lokacin da iyayensa suka zo suka ce suna so manzo Allah ya siyar musu da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi sai ya zabi manzo Allah to a gaban su sai manzo Allah ya ce to tunda haka ne a yanzu kai ka zama dana zaka gajin zan gaje ka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa Zainab bintu Jahash da aure ya kare tsakanin su da Zainab bintu Jahash to sai Allah ya aura masa Zainab ya aura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab to da ba su a jahiliya in dai kai wadata banni ya zama danka na adoption to kuma ba za ka aure yar sa ba to sai manzo Allah ya ji tsoron kar a dinga cewa ya auri matar dan sa to sai Allah ya soke ma maganar wannan adoption din yace wa ma ja'ala adiyaakum wa ba ja'ala adiyaakum abnaakum kuma Allah bai taba zamar da wa'annan ƴaƴan da kuka rike su ƴaƴa su zama ƴaƴan ku na cikin ku ba wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum sai Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum magana wai kace da wani danka ne kuma alhari ba kai ka haife shi ba wannan magana ce da kuke fadarta da baka kawai amma Allah ya san ba haka bane wallahu yaqulul haqa Allah shi kuma yana fadar gaskiya wa huwa yahdi as-sabil kuma Allah shi ne yake shiryawa izuwa wato ainihin tafarki madaidaici ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya kore samun zuciya biyu a jikin mutum daya ya kore matar da kai wa zihari wai ta zama uwarka ta zama wacce ta haife ka ya kuma kore dan da ka kira a matsayin danka ya zama danka wannan abubuwan guda uku da Allah ya kore dukkan su gaskiya ne kuma duka yarda da abin da suka kunsa shari'a ne to shi yasa Allah ya ce wallahu yaqulul haqq kamar yadda ya faɗi wannan abubuwan guda uku wa huwa yahdi as-sabil shi yake shiryawa zuwa tafarki wannan shine tafarkin da ya kamata ku bi wannan in Allah ya so ya yarda gobe zamu ji kissar me yasa Allah ya faɗi wannan magana game da abin da ya shafi Zaidu Allah ya kare da a gare shi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.